أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بايما تا وما تا da muka hadu a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan. Ina fara mana da gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da haduwa a safin yau Litinin 6 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447, wanda shine daidai da 23 ga watan biyu shekara ta 2025 miladiya. A wannan majalisi da yake gudana a wannan wata mai albarka, yau shi ne zama na uku a wannan shekara, kuma muna nan dai a cikin surar mai albarka, suratul kahf, wanda yau shi ne zama na 24 a cikin wannan sura. Jiya, idan ba a manta ba, mun kwana a ƙarshen aya ta 95. Malama ta karanto mana aya ta 96, yanayin da lokaci bai ba mu dama mun shiga cikin bayananta ba, da haka yau insha Allah ta'ala malama za ta karanto mana wannan aya, sai kuma mu ji abinda Allah madaukakin sarki ya sare mana mu karanto daga abinda malamai suka faɗa. Malama, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا.
Allah madaukakin sarki yana ci gaba da labarta mana kissar wannan bawa nasa bil qarnai da waɗannan mutane da ya samu a wannan bigire wanda yake gabanin ko kuma bayan waɗannan duwar wasu guda biyu da buƙatar da suka zo mishi na cewa ya gina musu ganuwa ko katanga ko shinge wanda zai kare su daga utunar yajujuwa majuju waɗanda suke maɓarnata ne a ban ƙasa. To, bayan ya amsa musu buƙatarsu da cewa su bar abin da suke tunanin cewa za su bashi na lada ko na dinga a kan aikin da zai yi musu na gina musu wannan katanga ɗin, da cewa su zo su haɗu tare da shi su yi wannan aiki, don haka sai ce musu fa'inuni bi quwwa aj'al bainakum wa bainahum radma. Yanzu abin da nake bukata daga gare ku shine ku zo ku bani, ku ƙara min ƙarfi akan ƙarfi. Ma'ana yanzu ina ma'aikata suke da za su zo mu cuɗanya da su mu yi wannan aiki tare da su, amma ba zance ake yi na ku biya kuɗi in yi muku wannan hidima ba. Umarnin farko da ya fara ba su shine atuni zubar alhadid, ku kawo min ɓangare-ɓangare na ƙarafa, ku kawo min mulamalai na ɓarafa wanda za mu yi amfani da su a matsayin kamar mu ce kwatankwacin bulo wanda za a yi wannan aiki da shi. Kai daga jin wannan ka san cewa aiki za a yi ba na wasa ba. Su waɗanda za a yi mawa wannan aikin sun san cewa shamaki ne za a gina musu ɗan gaske tsakaninsu da waɗannan mutane ko kuma wannan ƙabila ta Yajuj wa Majuj da suke jin tsoron ɓarnar da za su aikata musu. Az-zubar, kamar yadda Al-Hafiz Ibn Kathir rahmatullahi alayhi yake cewa, yace wa zubar jam'u zubura. Abinda ake nufi da az-zubar da tutu jam'i ne na zubra, wa hiya al-qit'atu minhu, yace yana nufin ɓangare-ɓangare na ƙarafa, ma'ana ƙarfe wanda yake ba ƙatofan kacece ba, a'a wani yanki nasa guntattaki wanda idan aka jera za a sana'anta ko a za a jeranta shi a bisa wani yanayi da ake so. Malam ya kuma cewa wa hiya al-labina, shine kamar kwatankwacin bulo da za a yi amfani da shi. Ina jin bulo a Hausa shine ake cewa tubali, ko ma'ana tubali da za a yi amfani da shi wurin ajeranta shi domin a samar da wannan gini. Wannan fassara ita ce dai fassarar da Ibn Abbas radiyallahu anhu da su Qatada da Mujahid bin Jabr da sauran manyan malamai na tafsiri daga cikin sahabbai da magabata na kwarai suka tafi akan cewa zubar al-hadid ana nufin waɗannan
bangare bangare wanda yake a makafin tubali da za a yi amfani da shi na karfe domin ya zamanto an aikata wannan gini din. To kasancewar yanzu sun zo za su shiga aikin kuma gashi za a fara aikin, to Allah madaukakin sarki bai haƙaito mana wasu abubuwa waɗanda suke ba masu muhimmanci ba, kamar dai yadda kullum muke faɗa da abin da Alƙur'ani ya haƙaita, to za mu ga yana da muhimmanci. Yanzu an gaya mana matakin farko shine wannan katanga za a yi ta ne da ni da zallar ƙarfe. Yanzu abin da aka nema kenan kadai, domin ba a faɗi cewa ga wani abu bayan wannan cewa Allah madaukakin sarki ya faɗa ya nemi su kawo ba. Hatta idza sawa bayna sadaqain, kai tsaye sai aka nuna mana gashi har an kammala katangar, an ja ta an yi gini ko an jeranta waɗannan ƙarafa har sun yi tsayi sun kai daidai abin nan tsayin waɗannan duwatsu guda biyu wanda Allah madaukakin sarki ya ambata mana su tun a farkon kissar tashi. Ba a bayyana saddai sai mu ga amfanin ashe ne yasa tun farko aka faɗa wasafta gurinsu da wannan asaddai, inda sai a ce kawai ya zo ya samu gurin wasu mutane, to amma sai Allah ya wasafta gurinsu da wannan duwatsu guda biyu, ashe duwatsun suna da muhimmanci a cikin kissar tasu. Yanzu a nan gurin gashi an zo an gina katangar a tsakanin waɗannan duwatsu ko a gefen wannan duwatsu tsayinta har sai da ya kai tsayin wannan duwatsu ɗin, shine Allah ya ce hatta idza sawa bayna sadafain, ginin wannan katanga ɗin da aka zo aka yi da jeranta wannan ƙarafa har sai da tsayinsu ya kai sun yi kankankan da wannan duwatsu ɗin da ya zamanto Allah ya wasafta a farkon sura a farkon kissa. Qalan fuhu, umarni na biyu ya zo sai ce da su, to yanzu kan fuhura wuta, a hura wannan ƙarafa wuta. To duk wanda ya san menene sana'anta ƙarfe, idan ya zamanto ƙarfe an hura mishi wuta, an kawo misali kamar yadda me ake ce musu masu sana'anta ƙarfe makera suke yi a makera, su kawo zuga-zugi su hura wuta, me ƙarfe zai yi? Sai ɗauki jami ya narke ya manne da me da na kusa da shi, duk abin da ake so a alaƙanta shi da ɗan uwansa a matsayin ƙarfe, to ana sanya wuta ne kuma wutar ba ta wasa ba. Da haka sai ya ce musu qalan fuku, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa, wata kadiru shi ne nafaku, sun aikata wannan umarni da ya basu, ma'ana sun hura wannan wuta la'alla da wani abu makamashin hura wuta da suke da shi ko da zuga-zugi ko wani abu makafin wannan, wanda dai a ƙarshe za a samu wannan fa'ida ta hura wuta ɗin da kuma umarnin da ya basu. Hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrigh alayhi qitra, har sai da ya zamanto wannan ƙarfe ɗin ya yi jajazir ya zamanto kamar wuta. Ai haka ƙarfe yake yi, ko ina jin ainihin gura a kwanda bai taɓa ganin yadda ake ƙona ƙarfe ba a makera, in an sa shi a wuta ai gabaki ɗaya tun yana baƙin ƙarfe a hankali a hankali har zai zamanto kai ka ce garwashi ne saboda yadda ya ɗauki wuta ɗin nan. To sai da wannan katanga ɗin ta zamanto kamar haka ɗin saboda tsananin yadda wannan wuta ta shigi jikin waɗannan tubala na ƙarafa ɗin, ma'ana ta ɗau zafin da ya kai geji. Qala atuni ufrigha alayhi qitra, sai kuma ya ce to yanzu kuma a kawo mishi narkakkiyar dalma zai kwara a kan wannan ƙarafa ɗin da suka zamanto wuta ta gama ratsa jikinsu. Kun ga sai mu ce kenan kamar yanzu ya gama jera tubali ko mai Hausan mu ta 'yan zamani ko ya gama jera bulo, yanzu kuma kamar zai yi filasta ne. To filastar ma ba da siminti za a yi ba, ba da yashi za a yi ba, ba da ƙasa za a yi ba, da narkakkiyar dalma za a yi. To kaga katangar nan kan anya akwai irin ƙarfin wannan katangar a yanzu irin waɗannan wannan tsari da wannan yanayi, ashe kun ga batun yanzu ake amfani da ƙarfe cikin dabarun gini da ƙarfafa gini idan ana so a yi ba. Da haka sai ya sa su suka kawo wannan narkakkiyar dalma ɗin sai aka zuba ta, sai ya zamanto ginin ya kame ya samu istiƙama kuma ya yi ƙarfin da yake hasashen zai yi, domin ya zamanto ba abu ne mai sauƙi a huda shi ba ta fuskar hudawa, domin ya ba shi cikakken ƙarfi, ya yi amfani da sinadarai waɗanda suke masu ƙarfi, kamar yadda ba abu ne mai sauƙi ba a haure wannan katangarin, domin ya ja tsayinta ya kai tsayin waɗannan duwatsu ɗin guda biyu. Za ka kun ga an samu kariya ta fuskoki guda biyu, kariya ta fuskar karfin wannan gini ma'ana amincin sa sannan kuma kariya ta fuskar tsayin wannan gini ba za a zo a haure shi cikin sauki ba wanda shine dama abin da yake tabbatar da quality din gini din da za a gini ya zaman to an samu wadatacciyar shinge da ya kare wannan guri sannan kuma shingen ya zaman to mai quality sai ma'abota zama a cikin wannan gurin su samu aminci amma an zo an yi shinge wanda yake ba mai kwari ba a gurin da ba a da aminci kullun tsoro ake ji kar da an taba wannan ginin zai tungule in an zo an kawo hari nan da nan za a samu matsala ko kuma in ba ka da tsayi ka tantanna yanzu barayi suka zo inda nan za ka haure ka tantanna shi yasa da an fara samu damuwa a guri ta rashin tsaro da mai wanda yake da karama katanga sai ka ga ya kara mu ya hau dora bulo yana kara katanga shi tai tsayi saboda yana ganin tsayin katangan nan shine zai bashi wata kariya cikin ikon Allah madaukakin sarki domin tsallakewar ba za ta zama cikin sauki ba to kun ga zulkar nan yayi amfani da wannan izina guda biyu gurin yin wannan katanga ta waɗannan bayan Allah to a cikin wannan ayar sai malamai suke tattauna cewa shin akwai cin karo kenan akan abin da ya ce musu na ba zai karbi lada daga gurin su ba ba zai karbi ujira daga gurin su ba ma'ana ba zai karbi wani abu nasu da suka mallaka ba a matsayin jinga na aikin da zai musu da kuma cewar da ya musu atuni zubar alhadid ku zo ku kawo min ƙararragi na ƙarafa min wannan aikin tare shi ne wanda ya ce su bari zai yi mamakan abin da ya nuna musu cewa abin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi mamakanni fihi rabbi khairun fa a'inni bi quwwa wannan mamakanni din cewa abin da Allah ya bani abin da Allah ya yassare min ya ta alkhairi a gani to kuma ya aka yi zo ya nemi taimakon su fa a'inni bi quwwatin kuma ga shahar ya ba su umarni har sun shiga din tare to sai malamai suka ce wannan baya ture wannan alƙawarin da ya musu kuma babu maganar cin karo a maganarsa da juna domin cewa abin da ya ki karɓa ko abin da ya ce ba zai amsa ba da gurinsu wannan abu ne wataƙila na dukiya ko na jin daɗin rayuwa ko wani abu ne da za su ba shi wanda zai amfana da shi ko dai a karan kansa ko ya ba wani a ƙarshe dai fa'idar tana dawowa zuwa ga kansa amma wannan kuma da za su zo hidima ce ta taso taso suka nemi a musu sai aka ce to ku zo mu cuɗanya da baki ɗaya ne da aka ana gurin lada suka yi mishi suka bashi ba lada ba ne ba wa suka yi mawa wannan aikin kansu suka yi mawa kun ga dan haka babu karanta a cikin abin da ya musu an haɗu ne an yi aikin domin kuma wannan in zai ba da wani sako to zai ba da sakon cewa su ma su ƙara sanin ƙima da darajar aikin nan da aka yi musu ne domin tare aka haɗu aka yi su da shi kuma su san sirrin aikin domin ta iya yiwuwa nan gaba wannan ilimin da za su samu ya amfane su sama da su koma su je su zauna a gefe guda sai dai kawai su zo su ga an kammala musu wannan abin da yake suna buƙata ɗin a yi musu. Don haka Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ayar nan a taƙaice na bayani ga abin da ya faru an fara gina katanga an kammala ta fi ahsani wajhin an gama ta a kuma yanayi wanda yake mafi kyau yanayi wanda yake mafi kamala yanayi wanda yake mafi ƙwarin da su zai ba su fa'idar abin da yake suna jin tsoro ko suna neman amintuwa daga gare shi sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa فمستطاعوا أن يظهروه ومستطاعوا له نقبا بس سامي يكون تلقوت با سوى كينا يا جوج وما جوج بس سامي يكون كيترو ومنن كتنجا با سبود أني تودا تتشن تي كما أني تميقار دبا ذات الشيء برم تنكو دي تبا نسولي مسألة كيما نعمل تنكو دي سما فوزا تفا بسبود تي تبتي قالي دبا تنسما بدب أسامو النمبا وما استطاعوا له نقبا بس كما ساموا ايقن هودا تبا idan tsayi ya gagara ne option na biyu wataƙila sai su ce daga inda muke bari mu kokari ne amfani da wasu ƙarafa mun ma da muke da su ko wasu abubuwa na huda gini ko wasu abubuwa masu ƙwari kamar yanzu a ce bari mu zo mu amfani da katafila mun zubar da katangar tsayin ta ya kai tsayin da ba za a iya haurewa ba su ma wancan lokacin suna da abubuwan da suke da shi waɗanda yake na ci gaba na basira na ƙarfi da Allah maɗaukakin sarki ya azurta su da shi domin kar mu ɗauka ko in muna ganin ƙere-ƙere da abubuwa na zamani a yanzu mu da muke rayuwa mu ɗauka cewa da ba a yi wasu abubuwa waɗanda ta wasu fuskokin ma sun fi wa'innan ba ko da ba ai wasu abubuwa waɗanda yake suna Allah madaukakin sarki ya ba waɗancan al'ummin damar da ta ninnin ka ta babu mata wasu fuskoci ta iya yiwuwa ma wani abun an hasaso mana mu zai ba mu mamaki kamar yanda yanzu gashi muna ganin wannan sai mu ce oh mu yanzu gashi duk girman gini karfe mu fili fili ake sawa a cikin shi me ake sawa rodi ashe mu karfan ma karbawa muke su kuma gashi har katanga guda gabaki dai an yi ka da karfi wannan ya nuna kenan Allah madaukakin sarki yana ba da dama a al'ummunsa gwargwadon yanda ya ga dama da haka in mun ga wani ci gaba yanzu kai mu dauka wai mu ne yanzu mu ne yan gata mu kadai muka samu wannan ba mu san abin da yake ya fa kowace kila a sanin mu ne abin da aka azurta al'ummun waɗanda suke sun gabace mu ba da haka wa mastata'u lahu nataba da kuma za su ba su samu damar da za su yi amfani su huda ko su fasa wata hanya wadda za su iya shigowa daga cikin wannan ɓangaren nasu su shigo ɓangaren waɗannan mutane domin su aikata abin da suke so su aikata ba da haka sai ya zama cewa kamar yanzu Allah madaukakin sarki ya ba da wani aminci ne na cewa abin da dai waɗannan mutane suke so su samu makasudin shi ne sun samu sun cimma shi Al-Hafiz Ibn Kathir rahmatullahi alayhi yace ya qulu ta'ala mukhbiran an ya'juj wa ma'juj Allah madaukakin sarki yana fada yana mai bada labari game da Ya'juj wa Ma'juj wannan kabila wannan mutane annahum ma qadiru ala an yasadu fawqa hadha as-sadd wa la qadiru ala naqbihi min asfalihi cewa ba su samu dama ba su haure katangal wannan shamaki da aka yi musu domin su tsallako zuwa ga wannan mutane kuma sannan ba su samu dama su huda shi ta kasa ba ballanta nasu shigo walamma kana zuhuru alaihi ashal sannan malam yace kasantuwar cewar su hauro shi ta sama shine abin da yafi sauki sama da me min naqbihi sama da hudawa ma'ana haure guri shi yafi sauki ko kuma ka fasa shi kace zaka shigo ta cikin gini haurawa sai malam yace qabala kullam bima yunasibuhu Allah madaukakin sarki ya sanya kowane lafazi da abin da ya dace da shi shi yasa sai aka ce fa mastata'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqaba basu samu dama su haura ba kuma basu samu dama su huda ba wa hadha dalilun ala annahu lam yaqdiru ala naqbihi wa la ala shay'in minhu dan yace wannan dalili ne karara da yake nuna cewa basu samu daman huda shi ba kuma ba ma su samu wata dama ta koda ko so fa ne ne na su samu galaba akan wannan shamaki da aka gina ba game da wannan manufa da suke so su samu ta cimma waɗannan al'umma ko shigowa cikin jinsin mutane abinda malam yake so ya mana magana a nan gurin wata balaga ce ta alqur'ani yake so ya fitar mana kuma idan ba a manta ba shekarar da ta gabata mun yi magana akan irin kwatankwacin haka a cikin lafazin tastati da tasti muka ce ƙarin wannan ta'un din kamar yadda malamai suke faɗa ya nuna cewa tasti abin da yafi sauki din sai aka cire mishi ƙarin ta'un din abin da kuma yafi nauyi ko yake yafi wahala sai aka bar mishi wannan ta'un din da haka fa masfa'u an yadhharuhu basu samu dama su haure ba sai ba a sa ta'un ba saboda haurewar ta fi sauki wa mastata'u saboda hudawar ta fi wahala sai Allah madaukakin sarki ya sanya ta'un din ƙari dan mu gane cewa alqur'ani duk abin da muka gani a cikin shi ba wai ana sawa ana ragewa bane ba haka nan ziyaratun fil mabna tadullu ala ziyadatin fil ma'na duk sanda ya zamanto an samu ƙari a cikin ginin kalima to lalle akwai wata ma'ana da ake so a ƙara fitowa da ita ƙarara a cikin wannan kalma din ko a cikin wannan jumla din shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya ƙara wannan ta'un din a ciki domin a baka kai mai karanta alqur'ani kai mai jin ma'anar alqur'ani kai mai so ka fahimci alqur'ani saƙon cewa lallai hudawa ta fi wahala akan haurewa shi isa lafazin da aka yi amfani da shi gurin haurewa sai ya fi sauƙin faɗa fa masta'u can kuma sai aka ce me wa mastata'u saboda ka gane ka ji harshen ka ma ya amsa saƙon cewa lallai hudawa ta fi wahala akan haurewa wannan fa latifa ce wadda take balaghiya da malamai suna kawo ta anan kamar yadda muka ji Al-Hafiz Ibn Kathir rahmatullahi alayhi bai gushe ba sai dai faɗi ta kuma yana daga cikin abubuwa masu kyau da mutum ya fahimce su a harshen larabci za su taimaka masa kwarai lokacin da kake karance-karance na Allah ko wasu littattafan ma ba magana muke yi ta nusus ba na shari'a mana ba Qur'ani ba hadisi ba za ka kada fahimtar to me yasa aka ce kaza domin wani in ya ga wannan din ya ga wancan sai dauka kowanne ma'ana ce bi zaman kanta a'a ana so a baka sakon wani abu ne kalmar daya ce amma wannan tafi wannan nauyi domin ka gane bambancin da yake tsakanin abin da yake na farko da kuma abin da yake ya biyo baya na biyu dan haka dai Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa ba su samu damar haure wannan katanga ba kamar yanda kuma ba su samu dama na suhuda ta ba malam ya kawo mana hadisi a karkashin tafsirin wannan aya wanda yake hadisin ya kawo shi da sanadi daga Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi zuwa ga sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Abi Huraira radiyallahu anhu inda yake cewa inna ya manzo sallallahu alaihi wasallam yace inna ya'juj wa ma'juj la yahfiruna as-sadd kull yawm cewa su wannan kabila ya'juj wa ma'juj wai kowace rana suna zuwa suna kokarin tone wannan shamaki da aka gina tsakanin su da waɗannan mutane hatta idza kadu yarawna shu'a' ash-shams har sai ya zama suna gab da sahango hasken rana ma'ana hasken rana ta wancan bangaren ba ta bangaren su ba sanda suke kake huda bango kake huda guri in ka huda shi ai ka hango hasken da yake ɗaya bangaren to sanda suke huda wannan sai ya zama gab da su hango hasken rana ta wancan fuskar qala allazi alaihi sai wanda yake jagorantar wannan aiki nasu ko wanda yake shugabantar su sai ya ce da su irji'u fa satahfirunahu ghadan ku koma gobe za ku zo ku karasa hudawa fa ya'uduna ilayhi ka ashaddi ma kana in suka dawo gobe sai su ga ya koma da kwarinsa kamar yanda yake kafin su taba sa kafin su zo su fara tuni sai su fara kokarin hudasa hatta idza balagat muddatuhum har sai lokacin da Allah madaukakin sarki ya nufa cewa za su isa ga wannan muradi nasu wa aradallahu an yab'athahum 'ala an-nas Allah madaukakin sarki ya ga dama ya nufaci cewa yanzu zai riskar da su zuwa ga mutane hasaru sai su zo su yi wannan huda din su yi wannan haƙaɗin da suke a jikin wannan katanga din hatta idza kadu yarawna shu'a ash-shams har sai ya zama suna gab da su hangi hasken rana قال الذي عليه سيون ديكي جاغوران تسيوتي ارجعوا فستحفرونه غدا ان شاء الله حكومة غوبي ديردر الله ذاك زوك قارس وننه ويستثني سيتو غشيا فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه ان سكداو سيسو ساميشي اكن يندسو كبرشي يسهو لياتيني in sha Allah fa yahfirunahu wa yakhrujuna 'ala an-nas shikenan daga nan sai su karasa daga nan gurin sai zamanto sun samu gabar da za su fito su samu mutane ya ci gaba da kawo abubuwan da za su faru wanda wannan ba shine mahallin shahid na magana ba ahammu shay'in da nake so mu samu na matsalar dalilin da malam ya kawo wannan hadisi kuma malaman tafsiri da dama suke kawo shi a daidai wannan gabar shine menene makoman wannan katangar yanzu an kawo mana samuwar ta to kuma yaya ƙarshen ta yake yaya meye abin da zai faru to anan malam ya kawo wannan nassin wannan hadisin da wannan riwayar a yanda take dinnan kamar yanda na faɗa daga Abi Huraira radiyallahu an kuma hadisi ne wanda kamar yanda na faɗa Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi da Imam Tirmidhi da Ibn Majah duka sun fitar da shi a cikin littafin su ina da maganganu akan wannan hadisi ta fuskar ingancin sa bisa tantancewa akan mazaje marawaita hadisi da kuma abin da ya kunsa na ma'anoni a cikin aka auna su da abin da yake zahirin nassin alqur'ani da kuma ingantattun hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ta wannan fuskar kenan kazalika kun ga wannan ya nuna kenan me zai faru waɗannan mutane su za su huda wannan katanga da kansu za su jinya za su dau lokaci ko suna nan titir kullun suna kokarin sai sun huda amma ba za su samu galaba akan wannan huda katambar ga har sai lokacin da suka nemi taimakon Allah madaukakin sarki akai ta fuskar jingina al'amarin zuwa gare shi sai Allah madaukakin sarki ya sa su cimma wannan al'amari din ko wannan manufa da suka saka a gaba ta cewa suna so su fito zuwa ga mutane. Sa'irin da wasu malaman suka ce a'a ba aikin su bane ba wannan katangar take rushewa domin sa kamar yanda zamu ji ƙarin maganar a ayoyi na gaba insha Allah ta'ala malama mu je gaba.
قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا.
Allah madaukakin sarki yake gaya mana lokacin da suka kammala ginin wannan katanga din to kuma yanzu ai buri ya cika farin ciki ya samu waɗannan mutane a ɗabi'a ta dan adam wanda ya san karamci a hankalce wanda ya nemi bukata a hankalce wanda yake cikin halin matsi da tsoro an yi abin da zai bashi aminci ne zai biyo baya zai yi godiya akan wannan abin da aka yi masa zai nuna cewa gashi an yi mishi wata falala an yi mishi wani abu da ya cancanci ya jinjina wa wanda ya yi masa wannan falala din. To amma Allah madaukakin sarki bai hakaito mana haka ba sai aka ba mu labarin amsar da shi ya ba su kawai kai tsaye qala hadha rahmatun min rabbi sai yake cewa da su wannan rahama ce ta ubangijina jin kai ne na ubangijina ma'ana ba iyawa ta bace ba ba dabara ta bace ba jin kai ne na Allah madaukakin sarki ya ji kaina ya saita tunanina ya saita hankalina ya bani basirar da muka samar da wannan shamaki a irin wannan yanayi din kamar yanda jin kai ne na ubangijina da tausayinsa a gare mu baki daya ya ba mu dama da ni da ku gaba ɗaya muka haɗu muka yi wannan aiki din. Da haka a nan gurin ya ba su wani darasi ne na musamman na cewa duk abin da ya faru dinnan mu tattaru ga baki ɗaya da ni da ku mai da godiyarmu da ganin girman wannan al'amari da yadda da falalan nan cewa ta wace ce ta Allah madaukakin sarki wanda wannan shine halin mumini na kwarai har kullum duk abin alkhairi idan ya samu ka jingina shi zuwa ga Allah madaukakin sarki har kullum idan nasara ta samu ka gode wa Allah akan ta ka yadda cewa Allah madaukakin sarki ne ya maka ba ka ji cewa wata iyalarka bace wata dabararka bace ba wata cancantarka ce wani kaza wani kaza wani kaza a rahmatun min rabbi wannan rahama ce daga ubangiji na wanda yayi min ni a matsayina na jagoran wannan aiki wanda ya muku ku a matsayin ku waɗanda kuke tsoron abin da kuke tsoro sai ya amintar da ku daga wannan abin da kuke tsoro da haka gabaki ɗaya sai mu taru mu gode mawa Allah madaukakin sarki a bisa wannan falala da ya aiko kuma bisa wannan dama da ya bayar aka ci mu wannan aiki. Fa idza jaa wa'du rabbi idan alƙawarin ubangiji na ya cika idan alƙawarin ubangiji na ya zo aka riski wannan lokacin da alƙawarin ya samu ma'ana ya zai tabbatu ja'alahu dakka to Allah madaukakin sarki zai sanya wannan shamaki din zai sanya wannan katanga din ta zamanto kamar babu ita zai zamanto ta rushe ta zamanto daidai da ban ƙasa kamar ba a yi ta ba kamar ba ta zamanto cewa ta wanzu a wannan guri ba kun ga yanzu ya gaya musu kenan dama yin Allah ne samuwarta kuma akwai alƙawarin Allah sannan lokacin da alƙawarin Allah ya cika ga fa abin da zai faru kun ga babu maganar ɓoye-ɓoye a cikin wannan al'amari din ya gaya musu haƙiƙanin abin da yake zai zamanto ya wakana malam ya ce fa idza jaa wa'du rabbi abinda mai yake nufi a nan gurin Allah madaukakin sarki ya idza qaraba al-wa'du al-haq idan alƙawari na gaskiya ya kusa cika ja'alahu dakka'a aisa wahu bil ardi zai daidaita shi da ban ƙasa ta qulu al-arabu naqatun dakka'a idza kana zahruha mustawiyan la sinama la sanama laha malam yana kokarin ya ko gaya mana menene ma'anar kalmar dakka'a yace idan larabawa suka ce ناقه منين راقما da aka wasarta ta da wannan kalma ta da ka ana nufin wadda take bayanta a shimfide ke babu tozo a bayanta to duk abin da ake so a wasarta shi da cewa bai da tozo bai da tudu to shine sai a ce da ka da haka annan gurin da aka ce ja'alahu da ka ya kwatanta musu katangan nan ne a matsayin zaka zagonye ka zaman tudiri da kasa kamar ba a yi ta ba kaiwa makura ne gurin wasafi duk wannan tsayin da kuke gani ta yi ta kai wurin tsayin dutse za a wayi gari zaka zamo kamar me kamar tsayin daidai tudun kasa wanda wannan yana nuna cinan me kamar ba a yi ta ba irin canjin da Allah madaukakin sarki yake cewa da annabi Musa lokacin da ya nemi Allah madaukakin sarki ya gansa da Allah madaukakin sarki yace falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa dutsen ne ya rugunguje ya narke ya zamanto kamar ba a yi shi ba ya zamanto daidai da bangasa saboda yanda Allah madaukakin sarki yake tajalli ga wannan dutsen to wannan shine wasafin da shi Zulkarnain yayi mawa wannan katangar ta su da yawan kasurudu su dauka cewa kamar zaka dawwama ni a haka akwai lokacin da zai zamanto wannan katanga din ta kasance kamar ba a yi ta ba la mahala kuma wannan abin sai ya faru saboda alƙawarin Ubangiji yana nan tafi kuma kamar yanda ayar alƙur'ani ta kuma nuna mana a wani guri cewa zafa ka fito hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadab yansilun a cikin suratul anbiya Allah madaukakin sarki yace har sai lokacin da an bude ya'juj wa ma'juj za su zamanto suna fitowa suna ketowa suna barkowa daga kowane tudu suna gangarowa suna shigowa cikin mutane wannan ya nuna ashe wannan shamaki din wata rana za a wayi gari babu shi yaushe ne wannan abin zai faru wa fatara bal wa'dul haqq alƙawarin gaskiya ya kusa nan kuma an ce fa idza jaa wa'du rabbi idan alƙawarin ubangiji na yazo ya nuna kenan akwai wani alƙawari akwai wani gaci akwai wani lokaci da Allah madaukakin sarki ya riga da ya sanya lokacin da wannan al'amarin zai auku to anan gurin sai malamai suke tattauna mas'alar cewa wannan lokaci ne wannan hakan wannan al'amarin zai faru kuma sannan shin wannan lokacin yana da wani alama ko akwai wani dalili a cikin alqur'ani a wani gurin ko a sunna da ya nuna cewa ga wannan al'amarin kuma ga abinda zai auku a cikin sa to cikin nusus da malamai suke tattaruwa lokacin da duk ake magana akan wannan mas'alar ma baina waɗanda yake sun inganta da wanda basu inganta ba na zabo mana kaɗan daga cikin waɗanda suka inganta wanda zai yi wahala malamai na tafsiri ko kuma malamai da za su yi rubutu na ilimi akan mas'alar Ya'juj wa Ma'juj ba su faɗi waɗannan hadisan a ciki ba hadisi na farko akwai hadisi daga matar manzo sallallahu alaihi wasallama Zainab bintu Jahsh radiyallahu anha inda take cewa wata rana manzo sallallahu alaihi wasallama dakhala alaiha faz'an ya shigo zuwa gare ta hankalinsa a tashe kusa idan mutum yana cikin tashin hankali wani abu ya kadar masa da tunani ko ya ji wani abu na tashin hankali ko na firgitarwa da ka kalle shi zaka gane yanayin da yake cewa ya qulu la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake furtawa kenan wailul lil arabi min sharrin qad iqtarab narkon azaba ya tabbata ko ya tabbata ga larabawa da saboda wani sharri wanda yake yana tunkarowa فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه اليوم أنبوء أكتنجر ياجوج وماجوج كتن كتن حكا وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها سيي زادي يي سيكل دهن منسا معنى يحكا تكاد من يسد ببن أن يتنسا معنى أيو أنبوء أولن كتنجر كتن كتن حكا أتكين ونن a jikin wannan katanga ta yi ajuju wa majuju fa qultu sai na zaina radiyallahu anha ta ce ya rasulullah ya manzon Allah ana halik wa fina salihun ce za mu halaka alhalin akwai nagartattun mutane a cikin mu akwai masu ibada akwai masu sallah akwai masu azumi akwai masu zakka akwai masu ciyarwa akwai masu tsayuwar dare kuma sannan za mu halaka a haka ma'ana waɗannan ya jujuwa ma juju tun da an san labarin su cewa mufsiduna ne fil ardi in suka shigo halakarwa suke yi kuma a haka duk ga waɗannan nagartattun a cikin mu za mu samu haka sai mun ga Allah ya ce na'am idza kasura al-khabasu idan barna ta yawa idan sabon Allah madaukakin sarki yayi yawa idan kazanta ta yawa a cikin mutane ta sabawa Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki zai iya halakar da mutane ko da kuwa akwai waɗanda suke sallah da ibada da sauran abubuwa a ciki wannan hadisi yana da cikin hadisan da malamu suke istishhadi da shi akan muhimmancin al'amru bil ma'ruf والنهي عن المنكر سكتشيكم يعني أنا الصالحون تتشيبا المصلحون بما سجارا وإن دكوي سو نقرتتوني نقرتتسو أكرم كل ستزايا سنة إبادة سنة كذابا ما سقو قرن كاوجارا أتشكم الأمة با أبا حل الشاهد بمشينيني من زال لا يزايا ركتشيوا غا ونن الأمل دي فارو أدي دي ونن لو كتن دي سيما غانا شوا يو أمبودي a jikin wannan shamaki ko wannan katanga ta jujuwa da kwatankwacin zagayen hannunsa da yayi na manuniya da kuma babban dan yatsun sai wannan hadisi ingantacce ne Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wannan hadisi din kamar yadda dazu mun karanta hadisin da yake na Abi Hurairah wanda Ibn Majah da Imam Tirmidhi su ma suka fitar da su da Imam da su كذلك كما أقول حديثي وانديك من أي قريبة أن النواس بن سمعان رضي الله عنه فرديك تيوى مزو صلى الله عليه وسلم يا باس لا بالي أكن ألم منتاشم القيامة تندق قتوة الدجال حرزوا أبن دزيفة وحرزوا بوسطه وحرزوا تاشم متاني حرزوا حساب الدكا متاكي متاكي تو أتشكي ونن حديثي من ذلك صلى الله عليه وسلم يا أمبتي fitowar ya jujuwa ma juju a matsayin ita ma alama ce mai girma ta nuna cewa tashin alkiyama ya kusa don haka in aka tattara waɗannan abubuwan za a fita da abubuwa kamar haka abu na farko shi ne cewa ya jujuwa ma juju suna nan ba ƙarewa su kai ba sai dai an gina shamaki tsakaninsu da mutane yaya suke wace rayuwa suke ciki Allahu a'lam wace irin rayuwa suke ciki domin ana samun waɗanda suke inkarin rayuwarsu kamar yadda al-Allama Ash-Shinqiti rahmatullahi alayhi a cikin tafsirinsa Adwa'ul Bayan ya bada amsa matuƙar amsa game da waɗannan masu cewa ba a hankalce wai a tunaninsu ko kuma su a fahimtarsu cewa waɗannan ƙabila Allah madaukakin sarki kamar ya dakatar da wanzuwarsu sannan kuma za a farfado da su ne lokacin da za su bujuro a cikin mutane sai malam ya ba su ansa ya ce mu abinda muka yi imani da shi shi ne suna nan wara as-sad din nan suna nan a bayan wannan shamaki a bayan wannan katanga din inda Allah madaukakin sarki ya ga damar ya ba wa mutane damar leƙawa ko ya sanar da mutane wani abu game da sha'aninsu to da yayi amma mu sani cewa Allah madaukakin sarki yana koye al'amarinsa yanda ya ga dama ya sanya wani sashi na mutane su san wani abu wani sashi ba su sani ba mana ya buga kiyasi da mas'alar waɗannan mutane da suka samu tsabimuwa a ban ƙasa 40 sanatan yatimuna fil ard shekara 40 suna neman hanya shekara 40 suna cikin imuwa suna neman ina za su bi yace inda Allah ya ga dama sai ya sanar da waɗansu daga cikin waɗanda ba su wasu musashe su ga hanyar da za su bi amma saboda haka Allah ya tsara sai zama tsawon wannan shekarun suna cikin wannan rafkana da cikin wannan imuwa yace to kamar haka ne Allah madaukakin sarki ya tuskanci waɗannan mutane ko mun yi imani da cewa eh lallai suna nan a bayan wannan sabbin kamar yadda zahirin alqur'ani bai kore zaman su ba dan haka na farko shine kamar yadda na faɗa cewa suna nan akwai su na biyu akwai nusus da malamai da asar da malaman tafsiri suke kawowa daban-daban na ƙoƙarin wai wasafta yaya suke waɗannan mutane wasu za ki ga suna magana akan su a ce ai mutane ne dogaye zanƙala-zanƙala tsayinsu ya kai zira'i kaza a cikinsu kuma akwai waɗanda gajajjeru ne wai gudul-gudul ne mutane wasu suna ƙoƙarin ma har su faɗi yankin da suke wasu ce mutanen ba ni sunan wancan ƙasar masu ƙananan idan nan China yawwa a ce mutanen China wasu suke mutane ne daga wato ana ƙoƙarin wai a wasafta ma daga wani ɓangare suke wanda babu wani nassi ingantacce sarihi da ya nuna haka in ma dai Isra'iliyat in ma kuma wani hasashe na ɗan adam wanda kai kuma baka da bukatar wani Allah mun ɗauke ki sarki ya san kana da bukatar wannan ko zai amfanar da kai ko ta fiska da ya sanar da kai wannan shine abu na biyu abu na uku imani da cewa za su taso domin hadisai ingantattu gashi sun nuna cewa za su taso din kuma fitowar su shigo cikin al'umma alama ce daga cikin alamomin cewa alkiyama tana gab domin Allah ya ce wa hum min kulli hadabin yansilun wa qataraba alwa'd alhaq fa idha hiya shakhsatun absar alladhina zalamu hazwa kan sannan kuma anan din da muke yanzu ayar da take bayan mu zamu ji cewa wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamutu fi ba'd sami wa nufikha fi suri za a yi busar kahu wannan ya nuna fitowar sura da alaka da ni da tashin alkiyama dan haka suna cikin alamomi da suke nuna kusantowar alkiyama kamar yadda cikin abubuwan da suke masu muhimmanci shine akwai magana akan yaya za a yi wannan katangar da kau malamai sun yi sabani kamar yadda muka ji a waccan wancan nassin hadisin Imam Ahmad bin Hanbal ya nuna cewa su ne kullum suke kokari suke hankoran su musa ta amma wasu malaman fa sun ce a'a ba su yadda da wannan cewa su suke hankuru ba kamar yadda na faɗa domin hadisin akwai maganganu akan mazajen cikin mazajen da suka rawaito hadisin sai su yi ganin hadisin bai inganta ba kuma sannan suka ce Allah madaukakin sarki da ya tashi faɗa cewa ya hatta idza futihat har sai an bude ba sai sun bude ba yaka kuma ce akai sai an bude to da haka ba su ne za su bude ba Allah madaukakin sarki ne zai bude sannan ja'alahu dakka'a zai sanya wannan shamaki din ya zamanto kamar babu shi ya nuna kenan ba aikin su bane ba wasu sun tafi akan haka cewa ba wani effort da suke mana ba wani yunkuri da suke na kawar da wannan katanga din Allah madaukakin sarki ne zai sanya wannan katangar ta zama babu ita lokacin da alƙawarin fitowar su ya cika sa'idin da wasu suke ganin a'a ba ma kore cewa Allah madaukakin sarki shine ya ba su dama ko shine zai kawar da katangar amma akwai aikin su da suka yi da yunkurin su da suka yi na su kawar da wannan katangar har ya zamanto alƙawarin Allah ya cika kamar yadda a cikin masu wannan fahimta ko a cikin masu wannan ra'ayi akwai Imam Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi wanda ya yi magana shi ma mai ƙarfi akan haka ala ayi halin dai a ƙarshe maqasudin bai canja ba katanga za a kai ga lokacin da babu ita kuma za ta fito amma ya za a yi katanga ta kau shin akwai yunkurin su a ciki ko babu yunkurin su Allah madaukakin sarki shi ya bar wa kansa sani amma abu guda shine ko da yunkurin su sai da nufin Allah madaukakin sarki sannan wannan yunkurin nasu zai cimma gaci da haka ina ganin kamar sabanin bana ta da jijiyar wuya bane ba da haka waɗannan su ne masail mafiya muhimmanci da ake tattaunawa akan mas'alar Ya'juj wa Ma'juj madadin mu biyo nusus din da malai ya kawo da dogayen maganganun sha'awar gwara mu tattare su a haka mu fita da mas'alar cewa Ya'juj wa Ma'juj wasu ƙabila ne wanda yake suna zamantowa barazana ga mutane saboda yanda suke barnar da suke yi kuma suna yin barna game da abin da ya shafi abin da mutane suka mallaka suna kisa suna bata amfanin gona suna kashe dabbobi suna kaza suna kaza suna kaza cikin abubuwan da wasu ingantattun hadisai sun bayyana wasu kuma asar ne suka bayyana wanda ba su da ƙarfi ba su da ƙwarin kafa a kafa hujja da su wasu kuma labarai ne na Bani Isra'ila suka zubi su amma dai yufsiduna fil ardi suna barna a bangasa Allah madaukakin sarki cikin ni'imarsa da falalarsa ya sanya ɗan adam sun samu kariya sun samu rigakafi daga fitinar Ya'juj wa Ma'juj bisa ilhama bisa umarni bisa dama da ya ba ma wa Dhulqarnaini ya gina wannan shinge ko wannan shamaki tsakanin shi tsakanin mutane da waɗannan waɗannan ƙabila ɗin kuma cewa a nan gaba Allah madaukakin sarki zai ba su damar da za su fito kuma fitowar su alama ce ta kusantowar tashin alkiyama shi yasa ya ce fa idza jaa wa'du rabbi idan alkawarin ubangiji na yazo ja'alahu dakka'a zai zamanto wannan shamaki din ya zamanto kamar babu shi wa kana wa'du rabbi haqqan lan laytabas alkawarin ubangiji na gaskiya ne ma'ana da abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa inna Allah la yukhliful mi'ad ba haka nan nake gaya muku ba ku sani maganan nan da na gaya muku gaskiya ce hatmiya za ta auku to kuma idan alƙawarin nan ya riga da ya zo sai mu shirya wa ya shirya mu wa wannan al'amarin dan haka sun ga ashe abin da ya musu iya kokarin da zai yi musu a daidai wannan lokaci kuma a daidai kuma tare da wannan lokaci bai ba su wani aminci da zai sa mutum ya miƙa kafa ya mance da abin da yake gaban sa ba a'a an kuma barka da kalma ko da yanayin da zai sa ka zamo a cikin taitayinka ba ka manta da abin da yake a gaban ka ba wannan a takaicen takaicewa ita ce qissar Dhulqarnayn da kuma abin da yayi na abin da ya shafi kokarin kawo amfani da damar da Allah madaukakin sarki ya bashi gurin kawo canji a ban ƙasa gurin hidimta mawa addinin Allah gurin yin abin da yake ya kamata wanda a ƙarshen take tigewa gashi ya zama to mai daukar kalmar Allah mai kira zuwa ga kadaita Allah madaukakin sarki kamar yanda kuma ya zama to mai hidimta wa al'umma wanda wannan yana nuna yanda ya kamata in ka samu damar mulki to ga yanda za ka yi amfani da ita idan mun lura tun da muka dauko Qissar Dhulqarnayn sai kadan kadan ne muke jefa fa'ida wanda duk wanda dai muke tare da shi a wannan majalisin ya san duk tafiya idan muka yi ta aya dai aya biyu uku gargadan yanda gaba ta bayar muna tsaya mu cire fa'ida domin shi ne mafi kololuwar abinda la'alla kowa da kowa zai iya fita da shi a matakin farko a zama amma wannan karin saboda abu ne na kissa kuma wani lokaci karkatsewar kissa din da cire fa'idojin a tsakiya la'alla yana dan rage dan jin dadin tafiyar labarin sai ne sha'awar yanzu kawai mu dauki kissar ga baki ɗayan ta sai mun kammala kamar yadda muka yi a kissar Annabi Musa alaihi salatu wassalam da Khadijah sai zamanto mun faɗi fawaidin a ƙarshe da haka yanzu a ƙarshe mu yi kiran da wadannan yanda hali ya samu za mu faɗi wasu fa'idoji waɗanda za mu fita da su a cikin Qissar Dhulqarnayn kafin kuma sai mu shiga abin da yake ya shafi na ayoyin ƙarshe na cikin wannan sura mai albarka suratul Kahf Allah madaukakin sarki ya bude wannan qissa da cewa yas'alunaka 'an Dhulqarnayn qul sa'atlu 'alaykum minhu dhikra za su tambaye ka game da Dhulqarnayn qul sa'atlu 'alaykum minhu dhikra kace zan ba ku labari labarantarwa wadda take mai amfani mai izina a ciki a cikin wannan amsar za mu fahimci wani darasi na mutum ya zamanto mai shiryawa abin da ya zamanto kana hasashen zai tunkari ka domin inda a ce sai lokacin da abin ya faru Allah madaukakin sarki zai iya saukar ma da manzo sallallahu alaihi wasallam wahayi ya bada amsa a daidai lokacin amma da wannan salan kai ne fa'idantuwa ga alqur'ani ka fahimci cewa akwai al'amuran da ana shirya musu kafin aukuwar su ba komai bane ba sai lokacin da ya faru zaka shirya musu duk gaskiyar ka diyan da ka tsare diyan da ka zamance diyan da ka iya akwai abin da akwai bukatar ka zauna ka daddale shi ka kalailace shi kafin wannan abin ka tunkare shi ko ka fada ka shiga cikin shi inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa Allah yace an yalwata mishi an bashi dama wannan ya nuna Allah madaukakin sarki yana bada dama ne ga bayinsa wannan dama kuma ga bayi kowa da abin da ake bashi kowa da abin da aka zaba aka sanya shi a ciki kenan arziki yake daga gurin Allah madaukakin sarki yake da mulki da dukiya da ilimi da lafiya da kuma menene yana daga gurin Allah madaukakin sarki ne kuma yana bayar da su ne ga wanda ya ga dama kar mu ce ga wanda ya so sai tare mun tashi magana sai mu ce haka Allah ya so a haka Allah ya ga dama ganin damar ubangiji bata zamo lallai cewa kana lazumta wannan abin Allah ya so shi ba Allah madaukakin sarki ya kaddara wani ya zamanto ba musulmi bane ba amma Allah yana son kafirci la baya son kafirci da haka ba wai yardar ubangiji da kaunarsa ga abubuwa ita ke lazumta ganin damar sa ba ganin damar sa yana zuwa ne gurgurdan yanda hikimar sa da yanda ya tsara al'amura da yanda gurgurdan aka kaddara cewa za a jarabci wani da yanda hikima take a cikin wannan al'amarin da aka saka shi dan haka Allah madaukakin sarki yana bada arzikin sa ga bayin sa gurgurdan yanda ya ga dama kuma yana fifita su mataki mataki Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa amfani da sababi a cikin rayuwa yana da matukar amfani ma'ana mutum ya zamanto mai lura da sababi mai amfanuwa da shi in Allah ya baka dama Hausa suka ce kai me ka dama Allah ya bashi mulki ya bashi ilimi fa atba'a sababa bai kyale wannan abun ya banzata da shi ba sai amfani da shi Allah ya bashi lafiya, ya bashi ilimin sanin hanyoyin ban ƙasa, ya bashi dakaru, ya duk wani abu da Allah ya bashi su yi amfani da wannan dama da Allah madaukakin sarki ya bashi gurin ɗaukaka kalmar Allah madaukakin sarki. Dan haka duk damar da kika samu gargado kake wasa da ita a rayuwarki. Allah ya baki lafiya, Allah ya baki ilimi, Allah ya saki a wani bigire da zaki amfana da kai ki wasa da haka. Dan kai dauka hakan ya zo ne kawai ba wani, ba wani amfani, ba wata hikima, ba wata manufa, ba wata riba da ake so ki samu a duk abinda Allah ya miki na falala. Akwai ribar da zaki iya ribatuwa da ita. Fa amma man zalama fa sawfa nu'azzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fa yu'azzibuhu 'adaban nukra. Wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'an husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Saƙon shi ne aljaza'u min jinsil amal. Kina so kiga da kyau kime, kime kyau, ba za ki saba wa Allah ba, ba za ki jagalgalanki anan ba kuma sai ki ce wai za a yi miki mai kyau 100% yanda kike so. A'a, na'am, mun yadda Allah mai gafara ne, Allah mai rahama ne, Allah mai ruɓanya wa bayin salada ne, Allah mai isar da bawa ne inda bai yi zato ba a cikin abin da ya aikata wanda yake mai taka kara ya karya ba. Amma wannan ba yana nuna sai bawa ya miƙe kafa ya sheke aya ya tsiya ta kusa ba an yi magana ya ce Allah ghafurur rahim. Irin yanda zaka ga suna yi har akan yanayi kamar na izgili, suna ganin duk abin da suka yi kawai ai zaka wuce zaka sha. A'a, na'am, Allah yana gafara, amma gaba ga kowa ba. Wanda ya riko da sababin ya samu gafarar shi zai samu, wanda yayi da kyau zai ga da kyau. Dan haka tunda Allah madaukakin sarki yayi umarni da kyakkyawa, kuma yayi nuni da mummuna, kuma yayi umarni a kauce mummuna, to kai iya bakin kokarinka gurin bin inda yake so da kaucewa abinda baya so. Cikin rahamarsa sai ya dubi abinda kai wanda yake so ya yafe maka wanda baya so din, wanda ka samu kuskurewa da zaniya a ciki. Qala ma makkanni fihi rabbi khayr. A cikin wannan aya za mu ga cewa ashe jagora har kullum abinda ake so ya siffanta da shi shine kamewa da tsantseni daga abinda yake yana hannun waɗanda yake jagoranta. In Allah ya aza ki jagoranci, a ƙarƙashinki akwai mutane waɗanda suke ƙasa da ke shugabanci, duk ƙanƙantarsa ko mutum biyu uku kike shugabanta sunan shi shugabanci. Ki zamanto mai kamewa akan wannan abin da waɗannan mutane da suke ƙarƙashinki suke da shi. Ba irin yadda za ki ga wasu suna yi ba, kana shugaba ka ci naka kuma ka ci na 'yan ƙasa da kai, abinda ake cewa kashin dankali to na sama idan ne na ƙasa, ke naki ya fi nasu. Kuma duk wata dama da za ki ɗan samu ki ɗan ƙara wato na hannunsu, so kike ki samu damar ki wacce. Da haka wata 'yan hidima in ta taso, wata 'yan alfarma in za ki cije musu gaba a ofis, wani ɗan abu da za su yi sai sun ɗan kawo wani abin hasafi sun baki, sannan za ki yi su. Wannan babu girma a cikin shi. Mun ga yadda zurfar nan, saboda ya wuce abin da suke da shi, to sai ya yi halin girma, bai tsaya ya karɓi abin hannunsu ba, saboda abin da Allah ya bashi ya ninninka wannan, ya fi wannan alkhairi, sai ya wadatu da abin da Allah madaukakin sarki ya bashi. Kamar yadda ajiye dai wannan gaɓar ɗin ita ma, za mu fahimci at-tahaddithu bi ni'matillah. Allah ya mai falala, ya yadda Allah ya mishi falalar, kuma ya ambaci falalar da Allah ya masa, wanda wannan baya cikin babin alfahari, bai cikin alfahari da aka hana ɗan adam musulmi ya faɗa cikinsa, bai cikin gori da za ka yi mawa waɗanda yake sun gaza ga matsayin da kake fi. A'a, wa amma bi ni'mati rabbika wa amma ko wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith. In Allah ya baka ni'ima, ka yi magana ko ka tattauna akan wannan ni'imar gwargwadon yanda yanayi ya bada damar a yi haka ɗin. Tattaunawa ba ta alfahari ba, tattaunawa ba ta nuna kai ba, tattaunawa ba ta ƙoƙarin sosa zuciyar waɗanda kake yin maganan nan da su ba. A'a, tattaunawa ta yadda da sallamawa da nuna cewa Allah ne ya mun, tattaunawa ta tunatar da kanka cewa Allah ne ya mun, tattaunawa ta nuna tsantseninka ga wanda wataƙila ya tunkaro ka da wani abu yake so ga shi ne. A'a, ni alhamdulillah wallahi in muna cikin yalwar Ubangiji ba komai ne, eh wallahi ki bashi ba wani abu, insha Allah za a yi abin da ya kamata. Wannan babu laifi a ciki, amma ba a'a aini Allah ya mun aini kaza aini kaza, ko kuma wannan an shiga, an shiga babin abin da yake na alfahari. Sannan kuma a cikin siga ko salon da suka biyo da abin da ya shafi harkar gudanar da shi wannan gini din, da yanda yake ba su umarni atuni fa'inuni qalan fuhu, akwai tsari na kiyada jagoranci a ciki shi jagora na farko kun ga ya shiga cikin aikin an dama da shi ba komawa gefe yana dictatorship ba yana gefe kawai yada ku kai kaza ku aje ta Qur'an a tare suka ga mun ce musu yayi fa'ainuni ku taimake ni ba to ku ku tashi ku aikata ina ba ku umarni ba jagora na gaskiya shiga yake yi ai aiki da shi ba komawa yake yi gefe ya dinga bada umarni kun yanda alqur'ani ya kunshi komai ko ba komawa jagora in kana so kai jagoranci na gaske to damawa zaka shiga da kai da waɗanda kake jagoranta ku yi abin tare ko da abin da zaka yi bai kai nasu ba amma ya isa cewa su ji kana cikin su kana tare da su akan abin da suke na farko zai ba su ƙwarin gwiwa na biyu ba za su ji cewa kawai kai ka sakar musu bane kai dan hutu ka koma gefe na uku kai ma zaka samu ilimi akan wannan abin da ake yi sannan duk za ku taru ga baki ɗayanku ku san kimar wannan abin ku ji cewa wannan abin ga baki ɗaya ya shafi amma sanda ka koma gefe to zan da suke kasar kai asirin ganin kullun su ne a wahala mu aikin wahala ake samu shi oga ko ita hajjiya tana gefe sai dai kawai kai ta bada umarni ba ta sanya ake yin wahalar wannan abin ba kuma an hain ta ki za a yi cikin sauki za a haince ki saboda an san baki da ilimi akan abin baki shiga kin ga yaya ake yi ba to kun ga yadda alqur'ani ya kawo mana wannan kissar ya koya mana tsarin yadda ya kamata jagora ya dinga shiga ana dama da shi cikin ayyuka waɗanda suke na al'ummarsa kamar yadda kuma damawa da kai din baya hana tsayar da shugabanci a ƙarshe dai shi yake cewa ga yanda za a yi ku ɗauko kaza ku aje kaza ku yi kaza kuma ko a kissa da tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam muka duba irin yadda yake gudanar da yaƙuƙuwar sura al'amuransa za mu fa'idanci da haka da yadda tsarin jagoranci ya kamata a ce ya kasance kamar yadda a ƙarshen ƙarshe da ya rufe musu wannan da Allah madaukakin sarki ya rufe mana da faɗin da ya musu fa'ida ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqa akwai salo na nasiha da jan hankali ga al'ummar da kake jagoranci ko kake tare da su inda duk an gama komai amma a ƙarshe yana ƙara tunatar da su al'amarin Allah al'amarin sakamako al'amarin rayuwar gobe al'amarin tashin alkiyama wanda shi ne na gaskiya kamar haka ne idan kina jagorancin mutane kar ya zamanto zaman ku sakakani babu wani abu na tunatarwa babu wani abu na tunawa juna abin da yake zai amfanar da ku a lahirar ku kawai duniya kuka sa a gaba a'a ya zamanto ana tunatar da juna alkhairi na duniya da lahira ana tunatar da juna haɗuwa da Allah ana tunatar da juna duk abin da za mu yi musa Allah a ciki domin akwai ranar ƙarshe akwai sakamako akwai hisabi akwai bincike akwai kaza to sai ya zamanto har kullum kuna ciccibar juna tsakaninku kun zamanto haƙiƙanin surar wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mu'minai mata kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa sashin su yana jibintar sashi sai ya zamanto an gudu tare an tsira tare ɗan uwa masu albarka issoshin alqur'ani da ɗai ba su taɓa zuwa haka nan don mu zauna mu saurara mu ji daɗin labari mu tashi mu tafi ba akwai darussa a ciki masu zurfin gaske wanda kamar yadda muka ji yanzu wannan kissar Zulkarnain gaba ɗaya muka kirgata baka fice shafi ɗaya cikakke na alqur'ani da ƙila da iya layi ɗaya ko layi biyu amma kaɗan daga cikin irin darussan da za mu iya fa'idanta a ciki ne wanda suka ɗauki ɓangarori daban-daban na rayuwarmu kuma na tabbata ga ɗalibai waɗanda suke masu bincikawa in suka bi tafsirai na malamai suka saurara suka karanta za su ƙara zaƙulo fa'idoji waɗanda suke sun mummunta ɗan abin nan da na faɗa fatan mu har kullum shi ne alqur'ani ya zamanto mana madubin rayuwa jagorar rayuwa darasin da za mu dinga amfana da shi muna sanyawa domin ya zamanto yana saita rayuwarmu saboda wannan yana daga cikin manyan manufofin da Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani domin su za mu dakata a nan saboda yanayin na lokaci insha Allahu ta'ala idan Allah madaukakin sarki ne kuwa mu san ya ara mana rai da lafiya gobe sai mu dora daga inda muka tsaya abinda na faɗa ne dai Allah madaukakin sarki ya samu tarayya da ni da ku a cikin nada baki daya wanda kuma nayi kuskure ko tunta ban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe min ya kuma nusar da mu wannan kuskure watawa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi